من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا وبعد السلام عليكم ورحمة الله غودياك الله تبارك وتعالى واندي ساك قدر هدورمو a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma insha Allah tabaaraka wa ta'ala yau zamu fara tafsirin suratul inshiqaq yau muna 17 ga watan rajab shekara ta 1446 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake kuma yayi daidai da 17 ga watan 1 shekara ta 2025 miladiya insha Allah zamu fara farkon wannan sura suratu al-inshiqaq ita ma tana jerin surori waɗanda aka saukar da su a makka muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya datar da mu wajen karantawa daidai fasarawa daidai tare kuma da fahimtar ma'anonin ayoyin bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ila samaa'i وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه
بارك الله فيك من وانا كمال باترين يا يوان إيم الله تبارك وتعالى يتي إذا السماء انشقت Allah tabaraka wa ta'ala yace idan sama ta tsatsage ta kekkece wato idan tashin alkiyama kenan yayi wa adinat li rabbiha Allah tabaraka wa ta'ala yace sama din kuma ta ji wato umarnin ubangijinta wa huqqat ya kuma cancanta ta yi biyayya ga abin da ta ji na umarnin Allah tabaraka wa ta'ala na umarnin ubangijinta menene umarnin ubangijinta shine ta tsatsage ta kekkece ya zamto mala'iku sun sassauko wa adinat li rabbiha wa huqqat Allah tabaaraka wa ta'ala yace idan taji wato umarnin ubangijinta kuma wa huqqat ta cancanta ta yi biyayya ga umarnin Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ta'ala yace wa idhal ardu muddat idan kuma kaga ƙasa muddat an miƙar da ita wato babu wani tudu babu wani dutse face an ragargaje shi ya zamto flat babu wani kwari ko rami face an cike shi babu wani kwazazzabo ko wani kogi face an cike shi ƙasa ta zamto bai daya shine wa idhal ardu muddat idan kaga ƙasa an miƙar da ita ta zamto a shimfide wa alqat ma fiha Allah tabaaraka wa ta'ala kuma yace wa alqat ya zamto ƙasa din ta fitar da ma fiha abin da yake cikin ta ina nishin dan adam da sauran halittu duk nauyin da yake ciki shine wa akhrajatil ardu athqalaha idan ƙasa ta fitar da nauye-nauyen cikinta abin da yake ciki na dan adam da abin da yake ciki na dabbobi da duk abin da ke ciki na ainihin wato ma'adani da komai kasa za ta amayar da su ya yi waje wa alqat ma fiha idan ta fitar da abin da ke cikin ta ma'ana ta jefar da shi wa takhallat Allah tabaaraka wa ta'ala yace idan ta zamto ta kadaita babu komai a cikin ta wa adhinat li rabbiha taji umarnin ubangijinta din wa huqqat kuma ta cancanta taji an saki nana ta wato wannan aya cewa Allah tabaaraka wa ta'ala zai umarci sama ta kekkece zai kuma umarci kasa ta fitar da abin da ke cikin ta da samai da kuma kasai da sama da kasa kowace za ta tsatsage sama za ta tsatsage ya zamto mala'iku su sako kasa kuma za ta kekkece ta fitar da abin da ke cikin ta kuma kowace daga cikin su din ta cancanta ta yi umarni a taji umarnin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya bata cewa wa adhinat da kalmar udhun ne al-udhun kuma shine me kunne abin kuma da ake nufi shine wa sami'at wa ata'at in taji kuma za ta yi biyayya dangane da umarnin ubangijinta to yin biyayya din shine ta tsage ita sama mala'iku su sauko kasa kuma ta fitar da abin da ke cikin ta amma duka fa wannan zai faru ne da izinin Allah tabaaraka wa ta'ala gashi Allah tabaaraka wa ta'ala ce wa huqqat ta cancanta ta ji kuma ta aiwatar da umarnin Allah tabaaraka wa ta'ala mana ita sama din tare da cewa biyayya ta yi ga Allah tabaaraka wa ta'ala ba ita take da tasiri ko ikon ta tsaga kanta da kanta ba waye mai tsaga ta shine Allah tabaaraka wa ta'ala sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal insanu ya kai dan adam ya kai mutun innaka lallai kai fa kadihun ila rabbika kadahan lallai kai kana yin aiki kuma ila rabbika kana komawa kana tafiya ne zuwa ga ubangijinka kadahan wato kana mai yin aiki din mana dan adam yana yin aiki ko da yake kyakkyawa ko mummuna kuma kullun yana tafiya ne zuwa ga ubangijinsa kadahan wato ainihin tafiya mana idan bawa yayi kwana daya ya sake matsawa dab da komawa zuwa ga Allahu tabaaraka wa ta'ala da me da kwana daya idan yayi ni daya ya ƙara kusantar kabarin sa da me yini daya idan kai awa daya ka ƙara kusantar kabarin ka da awa daya idan kai minti daya ka ƙara kusantar kabarin ka da minti daya haka Allahu tabaaraka wa ta'ala ya tsara ko da yaushe kai burin cewar ƙarshen wata zan yi kaza to fa ka rayuwarka ta sake raguwa da wata daya ko da ƙarshen wata din idan ka ce sai badi nan da shekara biyu zan yi kaza idan Allah ya tsawaita rayuwarka ta kai wannan shekara kaza din fa to ka ƙara kusantar mutuwa ne ka ƙara kusantar kabari da wannan shekara dayan ko wannan adadin da ka diba kuma Allahu tabaaraka wa ta'ala ya kai ka shi yasa wani mai hikima ke cewa annafsu tabki ala dunya wa qad alimat anna sa'adata fiha tarku ma fiha la daru lil mar'i ba'da al mauti yaskunuha illa allati kana qabla al mauti baniha fa in banaha bi khairin daba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha yake cewa rai tana kuka saboda ainihin wato tana kuka akan duniya hakika rai ta tabbata cewar za ta bar duniya za ta tafi dan adam bashi da wani gida da zai shiga bayan mutuwa sai dai gidan da ya gina kafin wato mutuwa ta riske shi idan ya gina wannan gidan da zai shiga nan gaba bayan ya mutu da alkhairi to duk wanda zai shiga wannan gida din to gidan zai masa dadin zama idan kuma ya gina gidansa na lahira da sharri to lalle wannan mai gini ya tabe ya kuma yi hasara Allahu tabaaraka wa ta'ala ya kare mu ya ayyuhal insani ya kai dan adam innaka kadihun ila rabbika kadahan lalle kai fa mai aiki ne ila rabbika kuma kana mai komawa zuwa ga ubangijinka kadahan wato mai yin aiki hakika aiki kake yi ko dai kyakkyawa ko dai mummuna ma'ana ayar tana nufin cewa kai dan adam ka sani ko da yaushe fa aiki kake yi kuma ko da yaushe tafiya kake zuwa ga Allahu tabaraka wa ta'ala sai dai aikin ya zamto me imma khairan wa imma sharra ko dai ya zamto alkhairi ko kuma ya zamto kishiya sa wato shine sharri amma dan adam ba dama ya zauna haka kullun sai ya zamto yana yin aikin ɗayan biyu ko dai kyakkyawa ko kuma mummuna sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce fa amma man utiya حياك الله الله تبارك وتعالى يتي فأما من أوتي كتابه أما دك وندا أك باش للتافنسا بيمينه دهنن سندام فسوف يحاسب حساب يسيرا تودسنو زا أمس حسابي وندي كمسوئي فأما من أوتي كتابه دك وندا أك باش للتافنسا وان للتافي أكي نفي أنا نفن للتافن أيكم دي أي وتر أجد الدنيا كوا يندا للتافي النبي صلى الله عليه وسلم ya bayyana cewa ranar alkiyama akwai wanda za a zo da shi littattafan sa guda 100 ne cip wato adadin littattafan wato shafuna ko takaddun da aka rubuta ayyukan da yi a duniya guda 100 ne gaba daya guda 99 a ciki duka laifuka ne guda daya ita ce kyakkyawan aiki din amma wannan guda 1 din an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah su kuma wadancan guda 99 din suna da girma hadisi ma manzo Allah yace tsawon ganin idanka kawai saboda fadin takaddar ga su guda 99 duka laifuka ne a ciki wannan kuma guda daya ita ce take kyakkyawan aiki sai Allah tabaraka wa ta'ala yace da shi shin kana da ta cewa sai ya ce ya ubangiji banda ta cewa sai Allah ta'ala yace da shi yanzu kana ga kana da wani kyakkyawan aiki sai ya ubangiji aini na kade banda da wani alkhairi ne kan kwata sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace inna lalayka indana hasana innahu lazulmul yawm sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace a lalle kana da kyakkyawan aiki a gurinmu mu ban mazalintar kowa sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace a auna ayyukan sa din annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai a dauki wannan takaddu guda 99 a sa a gefe daya na scaling awu gobe alkiyama a dauki wannan guda daya a dora a daya gefen annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai wannan guda 1 din tarinjayi wannan guda 99 din sai Allah ta'ala ya ce akai shi gidan aljanna malamai suke cewa dalili shine wannan bawa na farko dai yayi nadama akan laifukan sa kuma ba ma haka ba ya gwada bai taba yin shirka da Allahu tabaraka wa ta'ala a gidan duniya ba kuma ya gwada cewar shi ba dan bid'a bane domin da yana bid'o'i ba za a ga muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam a jiki ba mana in yayi shirka ba za a ga la ilaha illallah ba in kuma yana bid'a ba za a ga me muhammadur rasulullah ba sallallahu alaihi wasallam domin yin shirka tana goge ma'anar babu abin bautatawa bisa ga cancanta sai Allah kamar yanda kuma yin bid'a yana goge ma'anar me wato shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne to saboda haka mafi munin muni karan fari shine me shirka ita ce Allahu tabaraka wa ta'ala ya kiraye ta da me zulmun azim wato kamar yanda Luqman ya ga wa dansa ya bunayya la tushrik bi hayyaka Allah Allahu tabaraka wa ta'ala yace ka tuna yayin da Luqman yace da dansa ya bunayya ya kai dana la tushrik billah kada kai shirka da Allahu tabaraka wa ta'ala inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne babba ba zaluncin da ya kai wannan Allahu tabaraka wa ta'ala yace wal kafiruna humuz zalimun yace kafirai sune tatattun azzalimai tunda suka dauki ibada suka kai ta ga wani Allah alhali kuma ga Allahu tabaraka wa ta'ala wato ake yin ibada saboda haka duk wanda aka bashi littafin sa da hannunsa na dama to wannan da sannu fa saufa yuhasabu hisaban yasira da sannu za a masa hisabi wanda yake mai sauki nana Aisha an rawaito hadisi cewa nana Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance duk abin da ta ji in dai ta ji bata gane shi ba sai ta kara tambaya an wayar mata da kai an gaya mata idan ta ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abu sai ta sake tambayar sa yaya kaza yake take cewa wato wata rana sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar alkiyama duk wanda wato aka masa hisabi duk wanda aka ce za a tattauna hisabin sa duk ayyukan da yayi sai an irga kakkaf to lalle wannan zai halaka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan yace duk wanda aka ce za a masa hisabi daki daki ko shi wane ne sai ya shiga uku ranar alkiyama sina na Aisha ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ba Allahu tabaraka wa ta'ala yace fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ba Allah ta'ala ya ce da sannu za a masa hisabi mai sauki ba ma'ana za a hisabin ba kenan ma'ana wannan ayar tana tabbatar da me eh za a yi hisabi gashi kuma wancan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me duk wanda aka ce za a masa hisabi to ba zai sha ba nana Aisha sai take tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda daga cikin halayenta shine me in ta ji abu bata gane ba sai ta tambaya amma ta bayani idan ta gane radiyallahu anha sai ya rasulullah ba Allah tabaraka wa ta'ala yace fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ba Allah ta'ala yace duk wanda aka bashi littafin sa da hannun dama da sannu za a yi masa hisabi mai sauki ba gashi kuma anan ka ce duk wanda aka ce za a masa hisabi zai halaka ma'ana kenan ba za a hisabi ba kenan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man husiba uziba duk wanda aka ce lalle duk wanda aka ce za a masa hisabi daki daki to sai an masa azaba kuwa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma zalika al'arad walakin man nuqisha fil hisabi halaka ai wannan abin da ake nufi cewa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira yace nana Aisha abin da ake nufi shine al'arad bujurowa da ayyukan ne za a bujuro da su tarin su gaba daya ko a dora su akan skeli gabaki daya ba wai daki 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 daya bayan daya ba duk wanda aka dauko daya bayan daya to lalle ba zai sha ba inji Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in aka tashi alkiyama Allahu tabaaraka wa ta'ala bayya manta komai duk abin da ka sani an rubuta shi duk abin da dan adam ya aiwatar an rubuta shi ya fi ka ajiye CCTV camera a ce duk in abin da kake a daki tana gani kuma tana recording ya fi wannan mala'ikun Allah ne suke rubuta duk abin da kai a gidan duniya ranar alkiyama za a halarto da wannan gabaki daya amma Allahu tabaraka wa ta'ala zai kyale waɗansu al'amura da yawa saboda rahama ta sa subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar alkiyama akwai wani mutum za a zo da shi ranar alkiyama shi wannan mutumin dan kasuwa ne kuma yana da jari yana da kuɗi kuma yana da yaransa da suke kasuwanci yana kuma raba bashi sai ya ce wa yaransa idan kun je karbowa duk wanda ya ce bashi da shi yana cikin halin kakana kai bashi da kuɗi ku tsallake shi ko mu ma Allah zai tsallake mana gobe alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce halin wannan mutum kenan da ya mutu kuwa ya haɗu da Allahu tabaraka wa ta'ala sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce ai mu muka fi cancanta mu yi haka mu tsallake wa bawa waɗansu al'amura saboda haka mun tsallake maka kai ma abin da kai sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce a kai shi gidan aljanna ma'ana Allahu tabaraka wa ta'ala yana ɗaga ƙafa duk wanda aka ce za a masa daki 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 lalle ko shakka babu ba zai sha ba shi yasa kullun wato mutanen ƙwarai suke addu'ar Allahu tabaraka wa ta'ala ya mana rahama wannan shine wato addu'a ba wai dan aikin mu ba duk wanda aka ce iya aikinsa ne zai sa shi gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai shiga ba yace babu wani daga cikin ku wanda aikin sa zai kai shi gidan aljanna sai sahabbai suka ce ko kai ma ya rasulullah sai yace walau ana illa ayyata gammadani allah bi rahmatihi nima sai allah ta'ala ya lillibe ni da rahmatar sa inji annabi sallallahu alaihi wasallam amma allah tabaaraka wa ta'ala yana yi wa bawa rahama ne ya masa ni'ima ya kai shi gidan aljanna idan bawa yayi wani adadi na ainihin kyakkyawan aiki ba wai ana nufin mutum ya miƙe kafa yace ai aljanna ta mai rabo bace kawai ba zai kyakkyawan aiki ba ko ya fanta ma ya tazinibi ya tasabo yace ai Allah tabaaraka wa ta'ala gafurur rahim ne lalle haka ne shi ya faɗa da kansa yace shi gafurur rahim ne amma kuma shadidul iqab ne mai tsananin kuma azaba ne subhanahu wa ta'ala sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace duk wanda aka bashi littafin sa da hannun dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sannu za a masa hisabi wanda yake mai sauki idan aka ce hisab a Hausa abin da ake nufi da shi wato shine lissafi ai calculating abin da mutum yake a lissafa daya biyu har zuwa adadi wannan shine hisab wayanqalibu ila ahlihi Allah tabaaraka wa ta'ala yace wayanqalibu ila ahlihi kuma zai koma wato zai fuskanci zai koma zuwa ga iyalansa masruran yana mai farin ciki yana mai annashuwa yana mai wato yalwar fuska wayanqalibu ila ahlihi zai koma zuwa ga iyalansa wannan iyalan nasa na gidan duniya ko kuma iyalansa na lahira wato na gidan aljanna ana nufin iyalansa na gidan aljanna ba wa iyalansa ne na duniya ba domin dan adam iyalanka da ka zauna a gidan duniya ba lallai bane duka sai kun shiga aljanna da su duka ba za a samu wani yayi mummunan aikin da baka isa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda aikin sa ya dakatar da shi to ƴan uwansa dangin sa ba su da hanzari da shi ba su isa su ce bari shi ma ya taho ai dan gidan mu bane ko yana daga cikin family members ina bane dole ba a haka ranar kiyama saboda yayi mummunan aiki ko ita ta yi mummunan aiki mijinta yayi kokari yayi ya rasa yanda zai ita taki ranar alkiyama akwai yiwuwar wasu mazaje da yawa su shiga gidan aljanna amma matan su suna wuta Allah ta'ala ka kare mu akwai kuma mata da yawa da za su shiga gidan aljanna amma mazajen suna wuta Allah ta'ala ka kare mu duka saboda haka wayanqalibu ila ahlihi wato zai koma zuwa ga iyalansa ana nufin iyalansa na hurul ain na gidan aljanna masururan wato zai tafi zuwa gare su daga an masa wannan hisabi an bashi littafin sa da me a hannun dama to za a bashi izini cewa a raka shi gidan aljanna zai tafi zuwa ga iyalansa yana mai farin ciki yana mai wato sururi zai je ya same su suna ma jiran sa iyalan nasa sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa amma man utiya kitabahu amma kuma duk wanda aka bashi littafin sa wara'a zuharihi ta bayan bayansa fa sawfa yad'u subura to wannan da sanne zai kira halaka suburan fa amma man utiya kitabahu wara'a zuharihi duk wanda aka amma wanda aka bashi littafin sa ta bayan bayansa in aka ce wara a larabci ana nufin baya haka nan zuhar ana nufin baya sai dai aka ce wara ana nufin baya amma ba na jikinka ba zuhar kuma ana nufin me baya amma kuma bayan jikinka ina fata an gane idan mutum yace bayan sa yana ciwo wanda bayan yake nufi bayan jikinsa ko amma in yace tsaya a bayana ko kuma wancan ga wani can a bayanka bayan jikinsa yake nufi da ana nufin bangaren bayan sa ko wato can jihatul wara wato bangaren baya ta can baya to saboda haka wa amma man utiya kitabahu amma duk wanda aka bashi littafin sa wara'a zuharihi ta bayan bayansa wara'a can baya ba na jikinsa ba zahar kuma shine me bayan jikinsa ma'ana waɗansu za a ba su littattafan su a hannun dama waɗansu kuma za a ba su littattafan su wato ta baya malamai suke cewa kamar Imam al-Bagawi yake cewa za a ɗauki hannun daman ne sai a ɗora musu akan wuyansu hannun hagu kuma sai a miƙa shi wato ta gefen su haka ta ɗaya gefen dama kuma zuwa gaba sai a ba su littafin haka wasu malaman kuma suke cewa a'a kirjin su za a kula sai a lankwasa hannun a cusa ta baya sai a ba su littafin su sarki haka to duka wanda ka ganshi da wannan sifa to lalle ko shakka babu wannan zai shiga gidan wuta Allah ta'ala karim wannan in an tahi sabi yanzu fa kawai littafi aka danka masa amma gashi ta baya aka bashi wato maka tashi alkiyama kafin ma ayi hisabi din akwai wadanda zaka gansu da wasu siffa kana ganin sa da kaza ko shakka babu wannan ba zai tsira ba akwai wanda zaka gansu da wasu siffa kana ganin sa da kaza insha Allah wannan zai sha zai kuma shiga gidan aljanna haka halin mutane zai kasance Allahu tabaaraka wa ta'ala yace fa sawfa yad'u thubura da sanne zai rika kiran halaka halaka zai ta kiran halaka a cikin wutar jahannama tunda dai an bashi littafin sa ta baya wa yasla sa'ira kuma zai shiga wato cikin sa'ira wato cikin wutar jahannama Allahu tabaaraka wa ta'ala ka kare mu na'am hayyakallah Allahu tabaaraka wa ta'ala yace innahu kana fi ahlihi masruran shi ya kasance wanda aka bashi littafin sa ta bayan bayan sa kenan kana fi ahlihi masrura ya kasance a cikin iyalansa wato mai farin ciki ne mai annashuwa ne wannan aina yake nufi a gidan duniya ina fata an gane wancan wanda aka bashi littafin sa a hannun dama shine wayan qalibu ila ahlihi masrura zai tafi zuwa ga iyalansa yana mai farin ciki wannan zai tafi zuwa ga iyalansa na gidan aljanna amma shi wannan da aka bashi littafin sa ta bayan sa innahu kana shi ya kasance ma'ana me da kenan ina kace abi ya kasance ana nufin ya riga ya wuce innahu kana fi ahlihi masruran ya kasance cikin iyalansa mai farin ciki ne da a gidan duniya sai ta saban Allah shi da iyalansa ai ta kallon funafane na banza a kiyin sallah ai ta bishasha ai ta jin daɗi ai ta kai kawo ai ta samo dukiyar haramun ai ta kaza ai ta kaza ya kasance da a gidan duniya innahu kana fi ahlihi masruran ya kasance cikin iyalansa a gidan duniya yana cikin farin ciki innahu zanna allam yahur wato wannan yana gwada cewa shi dan wuta ba maganar iyali gobe alkiyama amma shi dan aljanna yana da iyali gobe alkiyama na fata an gane ba za ka taba ji an ce dan wuta ya je ga iyalansa a'a shi kadai ne saboda yanayi da yake ciki matsanancin hali shi kuma dan aljanna yana da iyali kenan me zamantakewa da iyali yana daga cikin ni'ima ta Allahu tabaaraka wa ta'ala shi yasa dan aljanna a gidan aljanna ma ko da ba iyalansa na duniya ba yana da mata amma an samu cikas bata shiga aljanna ba to Allah ta'ala zai bashi me wato mata na aljanna wata ana wa'azin mata an ce ranar alkiyama za a baiwa mijinta in dai ya shiga aljanna mata guda 100 sai lalle wato su dai ba su da hutu kwata kwata a gidan duniya su zauna su hudu a lahira su zauna a aljanna ma su zauna su 101 ana ganin kamar an shiga aljanna kuma an huta to kuma an ƙara yawa ma a gidan duniya an ce su hudu tana ganin an yawa a aljanna kuma an ce za a ba shi guda 100 idan ita kadai ce sun zama 101 in su hudu ne sun zama 104 tace lalle mu huwa gaba ɗaya ba hutu kenan amma idan za a shiga aljanna duk wannan abin da kike ji na ainihin kishi cirewa yake Allahu tabaaraka wa ta'ala yace wa naza'ana ma fi suduri
ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا
حياك الله خلاص يا إسا مدامنا نيمان دي ونزعنا ما في صدورهم min gillin Allahu tabaaraka wa ta'ala yace abin da ke cikin kirazan wanda za su shiga gidan aljanna na gillu wanda gillu din ya hada da hasada da kyashi da kishi da yaya zan yi wani ya samu kaza duka wannan a kirjin mutane yake sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya cire musu wannan in za su gidan aljanna sai ya zanto mace ba za ta ji kishi ko damuwa dan suna da yawa ba saboda haka gobe alkiyama babu wannan jin cewa ya akai muka yawa da sauransu din Allah tabaaraka wa ta'ala yace innahu dhanna an lam yahur dan ne ko Allah tabaaraka wa ta'ala yace innahu dhanna an lam yahur shi yayi zatan cewar allam yahura cewa ba zai koma ba ma'ana zatan shi wanda yake kafiri ko wanda yake mai ta'addancin laifuka a gidan duniya zatansa shine ba zai koma zuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala ba wannan shine tsammanin sa mummunan zato kenan Allah tabaaraka wa ta'ala yace bala wannan zatan da yayi na cewa ba zai koma zuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala ba inna rabbahu kana bihi basira lalle ubangijinsa ya kasance dangane da shi din basiran wato mai gani ne duk abin da yake Allah tabaaraka wa ta'ala yana kallon sa kuma ko shakka babu zai mutu kuma Allah tabaaraka wa ta'ala zai tasar da shi sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace fala uqsimu bi shafaq Allah tabaaraka wa ta'ala yace ina rantsuwa da shafaqi ladin cikin fala din nan wato sila ce ma'ana fa uqsimu bi shafaqi ladin zaida ce bi ma'ana sila abinda Allah tabaaraka wa ta'ala ke faɗa shine ina rantsuwa da shafaqi menene shafaqi shine jumhur na malaman tafsiri da kuma malaman fiqhu idan suka ce shafaqi shine me wato jajajajan da yake yamma wannan ja din da yake yamma bayan mai faduwar rana kafin sallar isha wanda idan ya bace shine me lokacin sallar isha yayi shine me shafaqi amma waɗansu daga cikin malamai suke cewa shafaqi shine daga fitowar rana zuwa faduwar ta gaba ɗaya ne amma dai jumhur suna kan wacce magana musamman kuma malaman fiqhu a gurin su shafaqi shine me wato wannan ja din da ake gani a yammacin duniya ko inda rana take faduwa bayan faduwar rana din wato zuwa lokacin sallar magriba bayan magriba yana bacewa wannan jan to shikenan lokacin sallar isha'i ya shiga kuma Allah tabaaraka wa ta'ala yace ina rantsuwa da wannan shafaqi din wal layli wa ma wasaqa Allah tabaaraka wa ta'ala yace kuma wal layli ina rantsuwa da wato dare wa ma wasaqa da kuma abin da dare din ya tara ko wa ma wasaqa kamar inda wasu malamai suka ce da abin da dare ya lullube da duhunsa lalle abin da dare yake lullubewa da duhunsa ko ai suna da yawan gaske mutane dabbobi kwari bishiyoyi duwatsu da sauransu duka da koguna da menene Allah tabaaraka wa ta'ala ce na rantsa da wannan ya rantsa da wato dare ya kuma rantsa da abin da dare din ya lullube duka wal qamari idza tasaqa Allah tabaaraka wa ta'ala ya saki rantsewa yace wal qamari ina kuma rantsuwa da wata idza tasaqa idan ya cika yaushe ne wata yake cika ran sha hudu ga wata ran sha hudu shine ranar da hasken wata yake cika gaba daya ma'ana kenan wal qamari idza tasaqa Allah tabaaraka wa ta'ala yana rantsuwa da wata ranar sha hudu yana rantsuwa da hasken wata ranar sha hudu wannan sha hudu tana daga cikin me ayyamul bid yana daga cikin ayyamul bid wato kwanaki uku wanda yake da kyau mutum ya azumta a kowanne wata ran sha uku ran sha hudu ran sha biyar wannan ayyamul bid din Allah tabaaraka wa ta'ala ya rantse da wata idan ya kai ranar sha hudu ga wata din sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace la tarkabunna dabaqan an dabaqin lalle ku din fa za ku hau wato mataki akan mataki ma'ana za ku zamto a mataki na yarinta da kuma mataki na me wato samarta da kuma mataki na dattijantaka ko akwai matakan rayuwar dan adam akwai mataki bawa yana cikin mahaifiyarsa ko suna ce mata marhalatul jinniya marhalatul jinniya wato matakin na yaro yana ciki da rocks har a haife shi zuwa sati biyu infant stage yana ciki da kuma a haife shi zuwa sati biyu wannan mataki ne baya da haka kuma akwai marhalatul tufula mataki na yarintaka childhood wannan dan tsakanin da mutum zai ka har izuwa gab da ya balaga daga bayan ya wuce sati biyu a duniya zuwa ga wannan mataki din yana kaiwa balaga kuma ya kai marhalatul bulug daga nan kuma zai kai marhalatu al-murahaka wato matakin adolescence to shi yafi komai hadari a cikin rayuwar dan adam daga nan yake kama hanya ko dai mi kakkiya wato kamar idan mutum ya kai matakin murahaka din adolescence stage din to daga nan ne kamar mutum ya zo wani junction ne ko dai yayi nan ko yayi nan ko yayi nan daga nan zaka ga yana sha'awar kaza yana son kaza yana son kaza ko ya zamto yana zuke-zuken kaza ko yana kaza ko yana kaza yawanci daga nan dai ake raba hanya to shi yasa idan mutum yana da da ko kani ko kanwa ko ya ko wane ne ko ma wane ne wanda kake kula da shi in ya kai wannan stage din to ka lura da shi domin a nan gurin ake canza hanya shine teen junction din da kowa yake daukar hanyarsa kuma ya danna ya tafi Allahu tabaraka wa ta'ala ya shirye da mu ya kuma shirye mana zuriyar mu to wannan matakai din daga nan mutum zai kai matakin marhalatul rushud idan mutum ya kai cikakken mutum daga wannan 14 har izuwa 25 daga nan mutum ya kai daga 30 daga 25 zuwa ga 30 zuwa 35 suna ganin ya kai mataki na shiriya yana kaiwa 40 duk yana ciki daga ya wuce zai tafi marhalatul kuhula suke cewa wato ya zama cikakken mutum 40 daga ya kai 50 60 ya fara kasa ya zamto a cikin marhalatul shaykhuka ya zo mataki na tsufa ana nan kuma sai wata ranka je shi a cikin kabari to wannan ta duniya ce mai wannan matakai din daga zarar ya shiga cikin kabari kuma ya je marhala mataki na kusa da na karshe shine wato rayuwa cikin barzakh daga nan kuma sai rayuwar alkiyama ko dai ya zamto a cikin gidan aljanna Allah ya samu a ciki ko kuma ya zamto a gidan wuta Allah ta'ala ya kare mu to waɗannan matakai da Allahu tabaaraka wa ta'ala ya ce la tarkabunna tabaqan an tabaqin zalle za ku hawo mataki bayan mataki haka wasu malamai suka ce ma'ana matakin rayuwa wasu kuma suka ce a'a la tarkabunna tabaqan an tabaqin shine za ku hawo mataki bayan mataki na walwala da kuma kunci a rayuwar duniya wata rana kana cikin annashuwa wata rana kana cikin bacin rai wani lokaci za a samu kana cikin wadatar abun hannu wani lokaci kuma kana cikin jarabawa na kuncin rayuwa Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce lalle za ku tsinci kanku a cikin wannan yanayi wani lokaci cikin yalwa wani lokaci cikin wato tsanani amma abin da ake so da mumini shine mai mayar da al'amura din gaba daya zuwa ga Allahu tabaraka wa ta'ala idan ya jarraba ka da tsanani da talauci da rashin yaya za ka yi to ka ɗauka shi ya jarraba ka kuma shi ne mai fitar da kai idan ya yalwata ka ka ɗauka lallai shi ne kuma cikin falalarsa ce saboda haka wannan ɗin shi ma fa jarrabawa ce don ya ga za ka yi mai kyau ko za ka yi mummuna kada ka ta'allaka abin da wani ko ki ta'allaka abin wato da wata ko da wani kuma Allahu tabaraka wa ta'ala yana jarraba mutane ne domin wajen jarrabawa ɗin yana daga cikin abin da yake kawo mutane tsakankaninsu a juna ma su fahimci juna wani ya shiga halin kakana kai to lokacin da za su rabu da abokinsa kenan lokacin da za su rabu da matarsa kenan lokacin da za a samu ala tsakaninsa da wani wani kuma in yana cikin yalwa shine lokacin da za su rabu da wani kuma daga cikin abokan nasa kuma duka Allahu tabaraka wa ta'ala mai hikima ne yana yin waɗannan al'amura mutane su fahimci junansu kuma Allahu tabaraka wa ta'ala ya rubuta wa mutane wato sakamakon yanda suka fahimci Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce lalle za ku hau mataki bayan mataki na'am bakarta ga sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce famalahum la yu'minun su kam waɗannan mutane ma'ana kafirai kenan famalahum la yu'minun me ya same su ne ba sa yin imani da Allahu tabaraka wa ta'ala wannan cewa fama din istifham ne ma'ana alamar tambaya ce amma istifhamul inkari wato alamar tambaya ce ta inkari ana musu inkari dan me ba sa yin imani da Allah kun ba sa yin imani da tashin alkiyama ne Allah tabaraka wa ta'ala yace wa idha quri'a alayhi Allah tabaraka wa ta'ala yace famalahum la yu'minun me yasa ne su waɗannan ba sa yin imani ne wa idha quri'a alaihim alqur'anu la yasjudun idan kuma an karanta musu qur'ani ma ba sa yin sujjada ma'ana idan an karanta musu qur'ani ba sa yin sallah gashi an karanta qur'ani an ce Allah ya ce ayi sallah amma sun ki wannan aya tana daga cikin guraren da ake yin sujjada ma'ana ke me sujudut tilawa arawatu hadisi daga Abi Hurairah ta Allah ya kara masa rada ke cewa min yi sujjada tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya karanta wannan aya wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun idan an karanta musu qur'ani ba sa yin sujjada ma'ana ba sa yin sallah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujjada muka yi sujjada tare da shi inji Abu Hurairah radhiyallahu anhu ana yin sujudu sahu sujudu tilawa yayin da mutum yake karatun qur'ani ko mutum wato yana karanta ayar a cikin sallah duka mutum zai yi sujjada yayi sujjada kuma ya dawo ya ci gaba da karatun sa ina fata an gane sai dai akwai al'amura kamar haka na farko yin sujjada ta tilawa malamai sun ce ba wajibi bane ma'ana ba wajibi bane kuma karanta wani bangare na alqur'ani a cikin sallah ba a iyakance ba sai dai imamu shafi shi da wasu suna ganin cewar ba a karanta wani guri na qur'ani inda ba kasa kasa ba diya daga cikin malamin fiqh su a kaidar su shine ba a karanta tunda an samu asar daga sayyidina umar lokacin yana khalifan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takarda zuwa ga gwamnoninsa wanda suke irin su kufa su sham cewar kada a karanta wani guri wato a karanta al-mufassal a karanta kasa kasa na qur'ani in za a ja mutane sallah saboda haka su suke ganin cewar wato nan ake karantawa amma wannan bai ya gwada cewar lallai kana jagorantar mutane sallah lalle sai ka karanta inda yake da sujjada kuma ka tafi sujjada musamman ma inda ake wato yayin sallar sirri kamar azhar ko al'asr haka mutum yazo ya karanta aya da abin nan da sujjada kuma ya tafi sujjada ma mu su tafi wasu suna baranda duk su rikice a rasa me ya faru an yi sujjada an dago za ka wanda yake gaya mace su ungo su haka ke tafa ma da wasu ustazai su in za su yi karatu kawai wata ran kawai ana sallar azhar kawai su yi tafi sujjada ya dago wasu su bishi wasu tsaya wasu su yi tris ce me haka na karanta sujjada ne kaga ai ba dole bane sai ka karanta musu inda ake yin sujjada lalle mutane ya kamata su zanto wato masu yin abin da ya dace ba an ce haramun bane ka karanta inda ake yin sujjada ko kuma laifi bane a'a amma kuma ba dole bane sai ka karanta wannan kaga kenan da kazo kana rikitar da mutane gwanda ka hakura ka karanta wasu ayoyin da suke babu sujjada a ciki wallahi wani yake ga mai ce duk inda aka yi wannan abin sai an samu cece kuce a masallacin su kawai ana azhar kawai yana cikin karatu sai ya sujjada wasu su bishi wasu su tsaya wasu su yi tsaki ma wasu haka dai a rasa me ana cikin sallah kuma ya dago ya sake tsayawa ya abin nan akwai wato ababe kamar haka na farko wato dangane da abin da ya shafi sujudu tilawa misali a ce mutum ya karanta sura da take a ƙarshen ta ne sujjada take kamar cikin suratul alaq iqra a ƙarshen ta duk inda mutum ya karanta surar da a ƙarshen ta ne yake da sujjada malamai suka ce tana da hukunci guda uku kowanne mutum ya ga dama sai yi idan ya ga dama in ya zo ƙarshen sai ya tafi yayi sujjada din ya dawo in ya dawo kuma sai ya ƙara wani karatu daban a wata surar ko ya sake nanata wannan ko ya ƙara sa'annan kuma sai ya ruku'u ya ci gaba da sallarsa wannan hali na ɗaya kenan na biyu kuma suke cewa tunda ya zo ƙarshe yana da hali ya kyale ma ba sai yayi ba hali na uku kuma suke cewa in ya ga dama zai iya tafiya yi sujjada din in ya dago kada ya ƙara karatu amma ya dan tsaya tsaye jim sannan sai ruku'u sannan kuma ya ci gaba da sallar sa ina fata an gane Allahu tabaraka wa ta'ala yace balil ladina kafaru
yukazzibun والله أعلم بما يوعون فبكرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
حياك الله. الله تبارك وتعالى يتي بل الذين كفروا يكذبون للي با هكبا للي وانا سكي كافري يكذبون سنة قرية القرآن كما سنة قرية تاشن القيامة. سي الله تبارك وتعالى يتي والله أعلم بما يعون. الله تبارك وتعالى شيني ما في سني دنغانا دا أبن لسكي قويوا أتكين كلا زنسو ديك أبن لسكي قويوا na jayayya dangane da tashin alkiyama na ƙaryata alqur'ani ko aqijinsu sun san azkatansu cewa abin da suke boyewa a cikin kirazansu ana nufin zakatansu ko ya zamto a zuciyarsu sun san alqur'ani gaskiya ne amma sun ƙi wato sun ƙi yin imani da shi to Allah ta'ala ya san wannan a zuciya sun san gaskiya amma sun ƙi aiki ko kuma aqijinsu din ma ƙaryatawa suke yi kuma a fili ma suna ƙaryatawa ko kuma a zuciyarsa suna ƙaryatawa amma a fili suna aiwatarwa munafikai kenan to duka Allahu tabaaraka wa ta'ala yace wallahu a'lamu bima yu'un Allahu tabaaraka wa ta'ala shine mafi sanin abin da suke koyewa din ya san komai subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala yace fa bashirhum bi azabin alim kamusu albishir da anashin azaba wacce take alim mai zafi mai radadi kwarai da gaske sai Allah ta'ala yace illal ladina amanu sai dai su waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai falahum ajrun ghairu mamnun su waɗannan suna da lada wanda yake ghairu mamnun wanda yake ba mai yankewa ba kenan idan mutun yayi imani ba zai zauna kullum ba sai yayi me sai yayi aiki aikin kuma wanda iri kyakkyawa dan yace illal ladina amanu wa amilu salihati sai dai waɗanda suka yi imani kuma suka aikata kyawun ayyuka to waɗannan lahum ajrun ghairu mamnun suna da lada wanda yake ba mai yankewa ba yana daga cikin falalar Allahu tabaaraka wa ta'ala idan mutun yayi imani yake kyakkyawan aiki lokacin da yake da karfin yin kyakkyawan aiki din daga baya zanto bashi da karfin aiwatar da wannan aiki za a ci gaba da bashi lada irin na da kana shekarun samarta kana iya tashi kai qiyamul layl kana iya yin azumi na nafila amma yanzu ka tsufa ko kuma yanzu bakka da lafiya ulsa ta cin maka ba za ka iya azumin ba to Allah ta'ala zai ci gaba da baka wannan ladan dama kai halinka ne yin haka a gida kana yawan nafilfili sai ka tafi halin tafiya kana halin bulaguro ba za ka samu daman nafilfili din ba za a ci gaba da baka wannan ladan nafila din kamar lokacin da kake gidanku kake garinku kake yawan nafilfili din yana daga cikin falalata Allahu tabaaraka wa ta'ala shi yasa wato duk wani mai tunani wanda Allahu tabaaraka wa ta'ala ya masa tawfiki shine me wanda lokacin da yake da dama yake amfani da damar sa kana matashi yanzu ka amfana da wannan samartakar taka ka nemi ilimin addini ka bautata Allahu tabaaraka wa ta'ala ka rika kai kawo wajen majalis na ilimi duk inda ka san ana karantar da addini ka rika kokarin akwai wani majalisi da kake sharakawa da kai ake zuwa kafin lokaci ya zo ya kure maka domin dole wata ran sai lokaci ya kure ko dai ka mutu kana cikin kabari ko kuma me yanayin rayuwarka ma ba za ma ka iya zuwa gurin Abubakar lafiya ko kuma ka manyanta ta yanda ba za ka iya tasowa ka zo gurin ba ko kuma ba ma haka ba ya zamto jikinka ma ba zai goyi bayan haka ba domin yanzu Abubakar lafiya kwata kwata mutum yayi amfani da damar da yake da ita domin wata rana sai an wayi gari fa wannan damar ta kubuce maka kamar yanda yake kuma rayuwar duniya din gaba ɗaya dama sai Allahu tabaaraka wa ta'ala ya bamu duka chance ne fursa ce Allah tabaaraka wa ta'ala ya bamu ma'ana shine mu rayu mu kyakkyawa ya bamu kyakkyawa amma in muka yi ganganci wannan damar ta kubuce shine mutum ya mutu bai yi mai kyau ba to yayi karshen asara kuma na damar ba za ta yi amfani ba muna roƙon Allahu tabaaraka wa ta'ala ya bamu ikon kyautata ayyuka da wannan muka zo ƙarshen wannan sura muna roƙon Allahu tabaaraka wa ta'ala abinda na fassara mana dai Allah ta'ala ka bamu lada duka ya ubangiji inda kuma ne kuskure Allah ta'ala ka gafarta mu na'am Na'am to yanzu zamu yi addu'a ko shi kenan ya tashi gaba ya ce lokacin ya kure diya shikenan ko kuwa koyi na bari mu guda dai to shikenan na da sanar da alaikum salam na'am na'am an ji tambayar sa ya ce aya faɗin Allahu tabaraka wa ta'ala inna Allahu wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima umarni da Allah ta'ala ya cewa lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku wanda suka yi imani ku yi salati a gare shi ku nema masa aminci ya ce a wani masallaci an karanta limami ya karanta wannan aya sai mutane suka kauri da yin salati ya wannan abin yake ba a samu daga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin haka ba kuma ba a samu manzon Allah ya ce ku riƙa yin haka alhali a cikin sallah ba na fata an gani saboda haka idan an karanta wannan a cikin sallah ba za a ce ku mutane za su kama salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wato sallah ba sai zanto mutane sun kama wani abu daban amma lalle umarni ne Allahu tabaraka wa ta'ala yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin al'amura da Allah tabaraka wa ta'ala yake so kwarai da gaske ya fara ma da kansa cewa shi yana yi yace kuma ku yi yace duk wani manzo Allah yace duk wanda ya mun daya Allah zai masa goma duk wanda ya mun goma kuma Allah zai masa 100 duk wanda ya mun 100 kuma Allah zai masa 1000 duk wanda ya mun 1000 kuma Allah ta'ala zai masa albishir da gidan aljanna tun daga duniya kaga salatin annabi babban al'amari ne kwarai da gaske amma ba a ce a cikin sallah kuma mutum an karanta aya kuma mutum ya kama ba wannan kenan nabi yake cewa kuma a cikin suratul fatih cewa muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu ashuda'u 'alal kuffar ruhamau bainahum cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne to wannan shi ma malaman suke cewa mutum ba zai yi sallallahu alaihi wasallam ba amma in aka samu mutum ya ce sallallahu alaihi wasallam suka ce to amma sallarsa ba ta aci ba ina ba ta gane kuma inda ma mutum zai yi to ya kamata yayi a ƙasa-ƙasa kamar Sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin in ban mance ba yake cewa ba a ce mutum yayi wannan ba amma inda mutum zai yi to sallarsa ba ta aci ba ina ba ta fahimta kamar wato ƙarshen suratul tin alaysa Allahu bihakamil hakimin sai wasu shemi bala ko bale wa nahnu ala zalika min ash-shahidin to shi ma wannan akwai ruwaya da ake kawo karkashin wannan amma ita ma bata inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan an karanta cewa alaysa Allahu bihakamil hakimin Allah ba shine mai hukuncin masu hukunci ba ce bala haka ne ni ma ina cikin masu shaidawa wa ana ala zalika min ash-shahidin ni ma akan haka din ina daga cikin masu shaidawa kaga amsawa ce abu mai kyau amma tunda bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutum yayi shiru ya bari kawai abinda aka samu ya inganta shine wato na farkon suratul a'la sabbi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya karanta in sabbihi isma rabbikal a'la sai sa bace subhana rabbiyal a'la amma shi ma ƙasa-ƙasa haka ce subhana rabbiyal a'la shi ma idan yaji wani ya karanta yakan ce subhana rabbiyal a'la wallahu a'lam subhanak allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu